Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal dukkanin su a zangon FM. Sai kuma tashar Alfarijo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Asabar 24 ga watan Maris shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to a yau Asabar ake sa ran dubin da batan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a Washington babban birnin Amurka za ku ji dalilin wannan tattaki Koreya ta Arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta Koreya ta Kudu a mako mai zuwa domin tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu. Sannan ministan harkokin cikin gidan Faransa ya bayyana cewa dan sandan nan da ya mika kansa ga wani dan bindiga ya rasu.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta sake bude hanyar ta tashi daga garin Maiduguri zuwa Bawa.
Zai kawo mana bunƙasa a arzikin ƙasa kuma ƙasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya haɗa mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu ƙasashe da yawa
haka kuma yau take ranar yaƙi da cutar tarin fuka a duniya
domin mu ga ɗalibanmu mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda wannan ta ɗauke a ƙauye za ta yara
Wannan wata tawaga kenan ta jami'ar hukumar ilimi ta jihar Sokoto da ta ziyarci ɗaliban jihar da ke karatu a jami'ar Yamai. Ibrahim Kalmu Sigarba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar ake sa ran dubin dubatan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a Washington babban birnin Amurka. Domin jin hankulan mahukunta su dauki matakan kare rayukan ɗalibai a makarantu. Taken wannan gangami shine March for Our Lives wato tattaki domin kare rayukan mu. Ɗalibai daga makarantar secondary ta Marjorie Stoneman Douglas dake Florida ne suka hada wannan gangami bayan da aka kashe mutane 17 a ranar 14 ga watan Fabrairu a makarantar. Kisan dimbin jama'a na baya-bayan nan da ya auku a wata makaranta a Amurka. Daliban har ila yau suna nema ne da ahimmatu wajen kare rayukan yara kanana a makarantu a kasar baki daya tare da kiran da aka kawo karshen har-haren bindiga da ake kaiwa a makarantun sama da tattaki makamancin wannan haddari 8 aka shirya gudanarwa a jihohin Amurka 50 da ma wasu kasashe na duniya Amurka da dama suka nuna turjiya wajen sadaukar da makaman su domin kare ire-iren waɗannan har-hare sannan sauyin da aka samu a fannin dokokin mallakar bindiga ba su taka kara sun karya ba Wani shirin jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gudanar tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike kan al'amuran jama'a ya nuna cewa akwai alamun sauyi a ra'ayin jama'a a yanzu. Binciken ya gano cewa kashi 69 cikin 100 na jama'ar Amurka na ganin ya kamata a tsaurara matakan mallakar bindiga sabanin kashi 61 da aka gani a binciken da gudanar a shekarar 2016 da kuma kashi 55 a shekarar 2013. To wannan tattaki da za a yi a nan birnin Washington da wasu sassan duniya kan neman a sauya dokokin mallakar bindiga na zuwa ne a daidai lokacin da babban Attorney General din Amurka Jeff Sessions ya bayyana cewa ma'aikatar shari'ar kasar za ta wallafa wata buƙatar neman a saka rassa da ake dasawa a jikin bindiga domin ƙara mata gudu a matsayin babban makami. Za a wallafa buƙatar ne domin Amurka su bayyana ra'ayinsu a kai. Su dai irin waɗannan rassa waɗanda ake kira bomb stocks a turanci sukan sauya fasalin karamar bindiga ta zama mai sarrafa kanta idan aka dasa su a jikinta kuma an jima ana tafka muhawara akan su tun bayan mummunan harin da aka kai a birnin Las Vegas a bara inda mutane 58 suka mutu kana wasu ɗaruruwa suka jikkata a wata sanarwa da ya fitar a jiya Juma'a Sessions ya bayyana cewa shugaba Trump ba shi da wani batu da ya sa a gaba kamar ya ga ya kare rayukan Amurkawa Za a fada kwanaki har 90 Amurkawan su yi tsokaci kan wannan bukata ta sauya ka'idoji da za su saka rassan da ake dasawa a jikin bindiga har su zama masu sarrafa kansu da zimmar ganin an haramta amfani da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koreya ta Arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta Koreya ta Kudu a mako mai zuwa domin a tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu a watan Afrilu mai zuwa. Koreya ta Kudu ce ta sanar da wannan shiri a yau Asabar. Rahotanni sun nuna cewa kowanne bangare zai aika da wakile uku-uku a ranar Alhamis zuwa ƙauyen Panmunjom dake kan iyakar kasashen biyu. Ri Songun shine jami'in da zai jagoranci tawaga Koreya ta Arewa a wajen wannan tattaunawa. Sannan Cho Myung-gyong ya jagoranci tawagar Koreya ta Kudu. Taron kolin da za a yi a watan na Afrilu tsakanin shugabannin kasashen biyu wato Moon Jae-in da kuma Kim Jong-un na Koreya ta Arewa. Na zuwa ne bayan da haɗin kan da kasashen biyu suka yi a ƙarƙashin tuta guda domin karawa a gasar Olympics da aka kammala a Koreya ta Kudu a kwanan nan. Taron har yana zuwa ne gabanin wata ganawa da za a yi ta gaba da gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma Kim Jong-un. Zaman da ake sa ran za a yi shi a watan Mayu domin tattaunawa kan shirin dakile gina makamin nukiliya da Koreya ta Arewan ke yi. Ministan harkokin cikin gidan Faransa ya bayyana cewa dan sandan nan da ya mika kansa ga wani dan bindiga domin ya saki wasu mutane da yake garkuwa da su a wani shagon sai da kayayyakin masarufi a garin Shreves dake kudu maso yammacin kasar ya rasu.
À ce moment-là, immédiatement, la gendarmerie est intervenue. Et donc a pu faire sortir
Ministan harkokin cikin gidan ya ce shi dai wannan dan sanda yayi nasara kubutar da wasu daga cikin wadanda ake garkuwa da su bayan da ya mika kansa ga dan bindigar domin ayi musaya da mutanen dake hannunsa. Ya zauna tare da dan bindigar lamarin da ya kai ga aka yi harbe shi ya samu rauni. Hukumomin sun ce an cafke mutane biyu dake da hannu a harin ciki har da wata mata dake da kusanci da dan bindigar. Shi dai maharin ya harbe mutane uku har lahira a jiya Juma'a. Da farko ya sace wata mota a kusa da wata unguwa mai suna Carason dake kudancin Faransa inda ya kashe fasinja guda ya kuma raunata direban. Daga nan ne kuma ya tuka motar ya kuma yi harbi cikin tarin wasu ƴan sanda dake motsa jiki inda ya raunata ɗaya daga cikin su. Sai kuma ya garzaya zuwa yankin na Trips ya shiga shagon sai da kayayyakin masarufin ya bude wuta inda ya kashe mutum biyu ya kuma yi garkuwa da mutane da dama.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojan Najeriya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a shirya arewa maso gabashin Najeriya ta sake buɗe hanyar Maiduguri zuwa Bama wadda ke zama ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da aka haramta bi tun shekarar 2014. Ga Haruna Dauda da cikakken bayani.
Rundunar sojan Najeriya na operation lafiya zuwa da ke aikin zama da zaman lafiya a shirya arewa maso gabashin Najeriya a yau ta sake buɗe hanyar da tashi daga garin Maiduguri zuwa Bama da ta hada har zuwa garin Banki da ke jihar Borno. Wannan hanya dai yana daga cikin manyan hanyoyin da rundunar sojan Najeriya ta haramta bi tun daga ranar 1 ga watan Satumbar 2014 sakamakon yaki da take yi da yayan kungiyar Boko Haram a wannan yanki da ke makwabta da dajin Sambisa. An da ya buɗe wannan hanyar ne a wannan Asabar din da kuma aka jera motoci har guda 100 harama da manyan motocin dokan kaya da za su fara isa zuwa wannan garin na Bama tare da rakiyar gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima wanda mataimakin sa Alhaji Usman Mamman Durkwai wakilta. Bayan yanke wannan kille daga taimakon tiyata komanda mai kula da wannan shiya suka yi na alamun bude wannan hanyar, sai na tambayi mataimakin gwamnar game da muhimmancin wannan hanyar.
Sai ka mana bunƙasan arzikin kasa kuma kasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya hada mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu kasashe da yawa. An mun tabbata kuma da yanda wannan haɗin kai tsakanin kemin da Najeriya sai sake kawo dunkon zumunci a tsakanin kasar nan. Kuma Allah ya yarda, ya nuna cewa mutane ba ma ba da jimawa ba za su fara koma, mutane gwazo za su koma duk wanda suke wa ranyar nan. Amma kuma mu zagaya mu je movie din kaga nan za mu bi shi episode. Kuma muna neman duk al'umman kasa cewa duk abin da aka samu ba daidai a hanyar ba a sanar da jami'an tsaro.
Major General Rogers Nicholas zai shi ne tiyata komanda mai kula da wannan shiya na operation lafiya Dolin wanda kuma ya karin haske game da buɗe wannan hanyar kamar haka.
Bayan bunga namu a cikin Sambisa da kungarin mu
To koya mabiya waɗannan hanyoyin suke ji game da wannan dama da suka sake samu.
Sunana Babagana Ali ne sunana. Mun gode wa Ubangiji Allah, Allah ya jarfe mu. Alhamdulillah muna murna muna farin ciki yanzu Allah da Ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da alheri. Mu zo na mu yi aikin mu da iyalin mu gabar hamuran.
Sunana Muhammad Bello, driver ne na Borma.
Ye yanzu ka shirya kuma za ku je ba ma da kaya.
Kware sosai ma kuwa.
Ka taɓa bin wannan hanya tun lokacin da aka rufe hanyar?
Alhamdulillah na sha bi.
Lokacin da kake bin wannan hanyar lokacin da aka rufe wannan gari. Ka taɓa gamuwa da wani matsala haka a hanya?
Eh mun dan taɓa gamuwa da matsala daga da bama kafin mu je mararraban banki
kamar da me kenan
amar na ban guda uku da muka samu matsala da su
kai ka taka ko dan uwan
ka ba dan uwana bane ma'aikata wanda suke mana jagora ne su
kuma kuna nan a lokacin
eh muna cikin matafiya muna bayan
na kuma tambayi sakataren kungiyar direbobin sufuri da ake kira NURTW na jihar Borno wato Alhaji Ahmadu Musa ko wani mataki suke so su ga hukumomin tsaron sun doka ga matafiya waɗannan hanyoyi
ya kamata a dinga patrol a hanyar nan ba sayawa a dinga zuwa ana koma domin san bista da kowa ya sani shine cibiyan Boko Haram ko da yake yanzu an kore su amma ba za a dau wannan advantage a zauna haka ba a dinga patrol already mun ga ya membobin mu mun ga ya kuma jama'a haka duk wani abin da bamu yarda da shi ba ko wani passenger ne zai fita hanya ai alertin din sojoji a ce ga wannan ya fita a jeje domin kar mu dau mutumin ban
wannan hanya da ya tashi daga jihar Borno ta dangana har zuwa kudancin Najeriya da ma kasar Kamaru Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad rasulullahi bagoni sai Allah ala
ta. To a gaida da Haruna Dauda, majalisar dinkin duniya ta ware duk ranar 24 ga watan Maris a matsayin ranar yaki da tarin fuka a duniya, wanda hakan ya sa ita ma kasar Nijar a barta a baya ba wajen kammala wato karrama wannan rana. Ga rahoton Haruna Mambako.
Jamhuriyar Nijar ta bin sahun sauran kasashen duniya a 24 ga watan Maris shekarar 2018 domin tunawa da ranar yaki da cutar babban tari. Abinda ya sa ministan kiwon lafiya na kasar Dr. Idi Iliyasu Benasara yi wa ɗan Nijar jawabi a madadin gwamnatin kasar.
La civil kilo da responsable to cutting sanction de ces parjour reste la principale cause infectieuse de mortalité dans le monde. L'apparition de formes multiresistantes de tuberculose
cutar babban tari tana kashe akalla mutane 4,500 a kowace rana, abinda ya sa take kasancewa cuta mafi kisa a dukkan fadin duniya. Yawan bullowar wasu sabbin kalolin cutar ta babban tari masu bijire magunguna da ke yaki da cutar suna kawo koma baya wajen neman kakkaɓe cutar a dukkan fadin duniya. Ministan ya ce gaba da cewa shi yasa maudu'in tunawa da ranar yaki da wannan cuta a bana shine yin cigiyar gwaje-gwaje domin kaɗe wannan cutar a dukkan fadin duniya. Dalilin da yasa ku aka ɗauki wannan maudu'in don kowa ya sanya wa jikinsa toka ne domin yaƙi da wannan cutar ta babban tari. Wannan yunkurin ya kamata ya ƙarfafa wajen magajin nan gari da gwamnoni da 'yan majalisu da jagororin al'umma. A nasa bangaren Dr. Fana Asimawe, wakilin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS a jamhuriyar Niger, yayi jawabi da sunan sakataren Majalisar Dinkin Duniya, inda ya soma da cewa
malgré les remarquables obtenus dans la lutte contre la tuberculose, la région africaine continue de
déployer duk da nasarorin da ake samu game da yaki da cutar babban tari, kusan cewa fa Afrika ce ke fama da ita sosai, ganin cewa rabin masu kamuwa da cutar kawai ne ke samun kulawa daga asibitocin kiwon lafiya. Haka ma Afrika ce yake da mafi yawan masu kame da cutar babban tarin haɗe da cutar sida. Ya ce gaba da cewa ana fama da wata kala da cutar ta babban tari mai bishirewa magunguna a halin yanzu. Shin yaya ne wannan cutar babban tarin ke kama mutane? Ita ce tambayar da na yi wa mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwani a yau da safe cewa da Malam Hassan Haruna.
To cike abin da ke kawo ta shi dai kwayoyin cuta babban tari kowa ya san ga wanda ke da cutar suke. In ya tara yana hudusu kenan ta iska mutum yana dauka wannan kwayoyin cuta ko kuma ta hanyar kayan abincin shi to duka ana dauka wannan cuta. Kenan kokowar da za a yi shine na farko wadanda duke da wannan cuta ya zamanto an same su an musu magani an kashe kwayoyin cuta na farko ne. Na biyu kuma ya zamanto su kuma wannan dake da kwayoyin cuta su zama cikin wannan lokacin da za su dauka magani ba su yi abin da zai sa mutane cikin hatsarin wannan dauka cuta ba. Kamar abincinka kayan abincinka da komai ya zamanto naka ne kai daya kuma iyalinka dai ka kaurace musu har lokacin da likita ya ce maka da sauki kana iya zuwa ga iyalinka.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Wata tawagar jami'an hukumar ilimin jihar Sokoto ta ziyarci ɗaliban wannan jihar da ke karatu a jami'ar Abdulmumin ta Yamai don duba halin da suke ciki. Wakilin muryar Amurka a Musulun Barbarma ya aika mana ƙarin bayani kan wannan ziyara ta su.
Sabke nauyin da ya rataya a wuyan gwamnatin jihar Sokoto game da batun kudaden karatun ɗalibanta da ke jami'ar Abdulmumini Jofo tare da kokarin tantance zahirin halin da ɗaliban jihar ke ciki akan yanayin rayuwa da na karatunsu na daga cikin manyan dalilan zuwan wannan tawaga a jami'ar ta Yamai. Kamar yadda shugaban hukumar tallafawa ɗalibai ta jihar Sokoto Altine Shehu Kajeji ya bayyana wa muryar Amurka.
Ga mun niyami domin mu ga ɗalibanmu mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda gwamnati ta doke a kauye za ta yara abin da ya kama kenan Abdulmumini University. Kuma mun zo mun ga ɗaliban mu alhamdulillah mu kuma mun biya su duk kuɗin da ake biya ga wannan shekara akan ɗaliban mu. Kamma yanzu na ce su tabbatar da sun tsara mini dukka wani ci gaba da wata matsala da kowane yaron muke da shi kuma ina zuwa abin da suka fara bani kenan na diba na ga cewa duk ɗaliban mu ba su da wata matsala.
Kara karfafa hulɗa tsakanin al'ummomin Najeriya da Nijar musamman akan iyakokin kasashen biyu na daga cikin abubuwan da gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗalibanta a jami'o'in Nijar, inji Dr. Umar Muhammad Dogon Daji, jami'i mai kula da karatun ɗaliban jihar Sokoto da ke Nijar.
Su 17 suke suna karatu Faransanci, digiri nasu a Faransanci, saboda muna da border da Niger, muna buƙatar masu Faransanci wanda za su koma gida su karantar da yara wannan harshen.
Shugaban kungiyar ɗaliban jihar Sokoto a nan Niger, Muktar Muhammad Hassan, wanne ya ba gwamnatin ta Sokoto a sakamakon wannan ziyara, na ganin yin hakan wata hanya ce da ke ƙara musu kuzarin karatu.
Matsayinmu na wato jakadu na jihar Sokoto da kuma Najeriya gabaki daya ba za mu ba mara da kunya ba.
Tawagar ta bayyana gamsuwa da kulawar da ɗaliban Sokoto ke samu daga hukumar jami'ar Yamai, kuma a cewar jagoranta za su ci gaba da zagayen wasu kasashen na daban domin shafe hawayen ɗaliban jihar Sokoto da ke kokarin samun ilimin da zai amfani jama'ar Najeriya baki daya.
Su ɗalibai suna jin daɗi irin yadda makaranta ke riƙa su kuma makaranta suna jin daɗi yadda muka kula muka zo tun farko mun ka biya kuɗin makarantar su da kuma kuɗin kula da su yaran.
Mai gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗaliban jihar zuwa wasu jami'o'i na wasu kasashen Afirka.
Ko ba komai matsayin 'yan jihar Sokoto idan za su tashi su je su yi hulɗa da wasu su ga yadda suke yin al'amuransu to ko bayan wannan ilimi na ƙwarewa da suka yi idan suka dawo akwai wani ci gaba da za su iya kawowa domin ci gaban jihar Sokoto gaba ɗaya.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Suleiman Sani daga Kano kan ƙasar da tafiyawa mata a duniya. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ruwanu Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi, sannan idan ku haka ne me yasa wasu ƙasashen ke fama da talauci. To bari mu fara da ansar tambayar Suleiman Sani kan ƙasar da tafiyawa mata a duniya. Idan mai tambayar na saurare, ga irin ansar da muka taɓa bayarwa game da makamanciyar irin wannan tambayar. To masu tambaya ga abin da ya sauƙaƙa, amma kafin nan bari in yi wata ƴar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da tafi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da tafi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma tafi yawan al'umma a duniya wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. Kuma su ne kashi 48 cikin 100 na al'ummar ƙasar mai yawan kusan biliyan 1.5. Amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa, ta farko ita ce ƙasar Estonia, inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne. Ma'ana, ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai. Ta biye da Estonia ita ce Latvia, inda kashi 53 cikin 100 mata ne. Bayan nan kuma sai Russia, sannan sai Ukraine da sauransu. A jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa, da farko akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata. Ta biye ita ce Qatar, sai kuma Kuwait, sai Maldives da sauransu. To sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na ansar tambayar Rilwan Sa'idu Gayari, kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi, kuma idan ko haka ne to dan me kuma wasu ƙasashen ke cikin talauci? To ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salihu Garba da babi na ƙarshe na ansar tambayoyinka, bayan da na tambaye shi cewa me yasa wani sa'in ƙasa kan so rage darajar kuɗinta, wani sa'in kuma ta so ƙarawa? Sai ya ce,
ko ta je neman bashi wurin wasu ƙasashen da suke da hali, kuɗin ruwan da za a ɗora mata ya fi na wanda yake da tattalin arziki mai ƙarfi. Haka man nan ne, in kana dan credit ɗinka ba da kyau, ka je sayi mota, ku bi kun je sayi mota, wani sai ya ce zai biya dala 140 ko da 50 kowane wata, kai kuma su za ka biya dala 700. Amma mota iri ɗaya ce. Me yasa bambancin credit abin naku? Wanda ya nuna cewa kai matalauci ne wannan kuma yana dan abin hannunsa.
To Dr. Garba, tunda haka ne me yasa shekarun baya Amurka ta zargi China da rage darajar takardunta, wato a maimakon ta ɗaukaka darajar takardunta wai don ta samu wata dama ta yin babaki ne a kasuwanci? Shin ya abin yake haka ne?
Wato abin da za ta yi haka nan, in ta ga cewa kasashe na sarrafa kayan irin nata, ko kuma da darajar su ko da ma ya ɗara nata kaɗan, amma kuma daga farashin da su suke sai da nasu ya zo daidai da nata, sai ta saukar da darajar kuɗinta. Wannan dai ne da gangan, domin in kuna waje zai ku zai ku nemi kuɗinta ƙalilan ku sai kayan. Misali, in a ce akwai littafi dala 10 ake sata shi, ina Najeriya zan sai littafin, sai na nemi dala 10 na saya ko na aiko nan Amerika. Amma littafin kuma gashi ana sayarwa a China dala 5, sai da ta saukar da farashinta, ta saukar da darajar kuɗinta. So ko da yake shi ma dala 10 ne, amma na Najeriya idan na samu dala 7.5 ko kuma dala 5 a Najeriya, zai zama kwatankwacin 10 da ita a China take nema. So wane ne ya fi mini sauki?
Ta China.
Yawwa, to kaga mutane da za su karkatawa suna sayan kayan, suna sayan domin arhashi. Domin ba za su nemi dala da yawa ba, za su nemi yankinta ƙalilan. So saboda da haka za su koma China, inda abin ya fi musu arha, ya zo musu da sauki. Ko da yake daraja abin da suke sarrafawa kila ba zai kai na wata ƙasar ba, amma wani zubin mutane ba su damu da wannan ba. Kamar ta malam Bahaushe ne biyan bukata fi dogon buri. So a saya kawai, a kawo shi, in ma ya aiki yan kwanaki da inda ya dai an samu abin da ake bukata, alaba shi ya ɓaci cikin ƴan mutane, sai a mayar da shi.
To Dr. Garba, shin akwai wata doka a matakin ƙasa da ƙasa da ta hana wata ƙasa rage darajar kuɗinta don ta samu ta yi babaki ne a kasuwa ko wani abu mai kama da haka?
To akwai dokokin WTO, Trade World Organization ba? Akwai kuma wanda Amerika ta yi da su ƙasashen su Pacific, su TPP. trade and partners of Pacific wanda ya shafi ta ma China din ta kanta akwai kuma NAFTA ta shi shugaban kasar America ya fita daga cikin ta
haka
wuya ce da ya fita amma kuma dokokin ta suna nan suna aiki domin ya duba cewa competitive edge na America ya ragu idan ta ci gaba da NAFTA din yana da gaskiya ya ragu saboda duk da wai an ce kasashen nan kamar su China kada su bada subsidy kada su tallafa ma masu rafa kaya kasar su domin kasa irin kayan za su fita da shi waje yes in ma China ba ta yi haka ba ai suna da wasu hanyoyi da suke tallafawa mutane domin su sarrafa abubuwan su a waje misali in an ce wa mutane interest rate a gane ko na biyu ta kafa a wani asusu inda in dai kana da abin da zaka sarrafa ka sai da shi waje kana iya ka je ka karbi iya wurin to nan kasar babu kazan capitalism zai ne babu bankuna ne za su baka bashi ko kuma wasu kamfanoni za su baka bashi so idan shi za su ke kuka cewa masu sarrafa kaya a China suna da tallafi daga gwamnati ko hukumomin kasar dan haka zai kwari nasu mutanen idan sun sarrafa kaya kuma za su a kasuwa daya kayan su daga America zai fi tsada dan haka na China zai fi araza a bi na China ko ba ka ba to in ai haka nan yaya ita America za ta yi dole ta tashi ta ce ba ta yadda ba lokacin Clinton bari mu baka misali lokacin da Clinton yake shugaban kasa nan Japan ta soke daraja kudin ta dan America ta ningiri sayan motocin Japan ka fahimta
haka
dai kuka ya kuka ce ba shi ba zai sabunta da WTO da ke tsakanin su ba yayyai Japan da ke shi ma sai sake hannu ya bar dala ta ta faduwa amma da Japanese yen ba sauran kasashen duniya ba aka waye jariri Amurka su ga cewa ya fi musu masu yi amfani da motocin Shingirai ga sun fi arha ga tare ban dora ma Japanese zai ku ga shi da komi da komi a da sai suka biya ma Japan baya cikin wata daya ya yi recovery duk trade deficit da ke tsakanin shi da Japan dole Japan ta dawo suka daidaita akan farashi
wato duk gibin da suka yi asara duk sai mun dole
dole ta dawo suka sake daidaitawa a lokacin ne yace kamfanonin America su sai hannun jari cikin kamfanin Toyota su sai hannun jari cikin kamfanin Mercedes da ke Germany ya nemi goyon bayan Congress suka ba shi afuwa a kafa wani kudi na musamman na wani dan lokaci kadan suka sai hannun jari to in ma kuna sayar da kayan ku muna da hannun jari ciki
ba haka
sannan kuma ya tilasta musu su su tangi sarrafa kayan nan ba waiwai su yi su can ba su zo su hada su a'a nan za a yi su tun da farko zuwa karshe sai sa aka so ma kafa kamfanonin Japanawa da ke motocin su a nan domin na daya ya ce zai ba ɗan ƙasa aiki na biyu zai zama mallakar su na uku za su biya haraji a nan to ka gani abu ɗaya da zan dai ja hankalin mutane kai shine hawa-hawan farashi da tsadar kaya su ne abubuwa biyu da za su zama kamar gadila ma kowace gwamnati idan an zo batun buga kudi yawa farashi zai hau akwai inflation in kuma kudi ya kaɗan to kaya za su tsada za su tsada domin ga kudi da yawa a hannun mutane amma babu kayan to in kudi suka yi yawa ka tabbatar cewa kayan da su suke kasuwa ma su ma suna da yawa don kada je ana neman kokwai ma za su ga sai wani ya ce kana kuna nan kuna sai ka koya kawai wani mai kudi kawai da yake ci kudin sun suna nan cikin aljihun zai na neman ya ce maku na sai haka za to wannan ne ake gudu in wannan ya faru shi ma matsala ne
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Salaman Abu da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim. To masu raro sai a mana afuwa da haka muka kawo karshen shirin mu na yanzu sai kuma can an jima dare da ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin Muhammad Laludi ta ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga zanga. Mr. Phil Hashin kuma yake cewa sai mun sake dawowa da karfe 9 da rabi a wannan Najeriya da Niger karfe 8 da rabi a wannan Ghana. Assalamu alaikum.